أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سوسر رمو دكلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى سايتة كسن شوى سارة دكوتة تشواني سابا شرنا فسن رحمة شرن ديكي باكو داما دوما ايكو رسنبو يوكو والأدى سكشافي أديني دا يوازوها غمالن دوما سابا مفتا كمانا ايكو مانا دا ساقونن تنبو يوكو تشواني شريني ta hanyar aiko da rubutun son saƙon text ko kuma saƙon WhatsApp a kan lambar waya 0703-36-0455 ko kuma cikin adireshin email na fatawirahma@yahoo.com da kuma shafin fatawirahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna asabar ne 12 ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1444 bayan da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 8 ga watan October na shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin mu al-professor Sheikh Muhammad Sanu Marijallemo babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda yake ba mu dama da mu amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana na Sadiq Hassan nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu akamakala.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين باين هكا وما سو كلموا رسول الله وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى بأهل الشيطان أدم أتكي لتافا سمي قرما يابي نصفه في دبان 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 أدم يصفان تدسوء دبي أرسا daga cikin sifofin da Allah subhanahu wataala ya ambata na dan adam a matsayin sa na dan adam shine yawan jayayya yawan gaddama. Allah ya ce wa kana al-insanu akthara shay'in jadala, dan adam ya kasance ya fi komai yawan jayayya. Babu shakka yawan jayayya dabi'a ce da dan adam ya dabi'antu da ita, kuma a dalilin haka Ubangiji subhanahu wataala ya kewaye shi da dalilai da dama waɗanda za su yanke wato zafin jayayyarsa yayin da gaskiya ta bayyana gare shi. Abubuwan da ɗan adam yake yi na ayyuka masu kyau ko marasa kyau, Ubangiji subhanahu wataala ya sanya shaidu masu yawa dangane da shi, ya sanya shaidu na annabawa, shaidu na muminai, shaidu daga gaɓoɓin sama da yake ayyukan da su ma za su ba da shaida. Allah subhanahu wataala ya gaya mana irin jayayya ta ɗan adam, musamman ma ɗan adam wanda bai haskaka da hasken imani ba, bai tara tsirantu da da'awar annabta ba, bai yi imani da Allah subhanahu wataala ba, ko kuma bai yi imani da abin da Allah subhanahu wataala ya aiko annabawa da shi ba. Ubangiji subhanahu wataala yana cewa wa yaqulu al-insanu a idha ma mittu la sawfa ukhraj hayya aw lam yara al-insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a. Allah yake cewa mutum yana cewa wa yaqulu al-insanu a idha ma mittu la sawfa ukhraj hayya, mutum yana cewa yanzu idan na mutu za a sake fito da ni da raina. Allah yake aw lam yara al-insan, yanzu mutum shi bai gani ba, anna khalaqnahu min qabl, mu ne muka halicce shi a da can, walam yaku shay'a, bai zama komai ba. Ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana yadda ɗan adam yake da jayayya, har ma yake jayayya akan cewa Ubangiji subhanahu wataala da ya yi shi a babu shi, mu ba zai sake dawo da shi ba. Allah ya masa hujja da halittarsa ta farko, cewa da farko babu kai, Allah ya yi ka, to ta yaya kuma za ka ce Allah da ya yi ka ba zai saki iya dawo da kai ba bayan mutuwarka? Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi anshaha awwala marra wa huwa bikulli khalqin 'alim. Allah subhanahu wataala yake cewa dan adam daraba lana mathalan, ya buga mana misali amma ya manta da kansa. Wa qala yake cewa man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim, wa zai tayar da kasusuwan nan bayan sun ratattake sun ruddige. Allah subhanahu wataala ya ce yanzu shi dan adam bai ga cewa awalam yara al-insan anna khalaqnahu min من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. Allah ce ka gaya masa wanda ya kirkiri halittar waɗannan ƙasusuwa a karan farko shine zai raya su, shine zai sake dawo da su. Wa huwa bi kulli khalqin alim, kuma masani ne da kowace irin halitta. Kowace irin halitta Allah yana da ilimi a kanta. Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana irin yadda ɗan adam yake jayayya don ya gurɓata rayuwarsa ta gaba. Allah subhanahu wa ta'ala ya la uqsimu bi yawmil qiyamah ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نبعث عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. وبنجي سبحانه وتعالى يكي تيوى تنجنى أمان تيوى بضام إيا سايك داود شيبا. الله سبحانه وتعالى يكي بل يريد الإنسان ليفجر أمامه متنجنى سندي قربة تراي وستقبة ta hanyar saban Allah da bin son zuciya da yin abin da ya ga dama. Saboda haka yake ma jayayya akan cewa babu ranar alkiyama. Saboda in ta tabbata akwai ranar alkiyama, akwai abin da zai biyo baya na sakamako a wannan ranar. In yayi mai kyau ya ga mai kyau, in yayi mara kyau ya ga mara kyau, to zai kafe wajen jayayyar cewa babu ma ranar, ba za ta zo ba. Shi yasa Allah ce bal yuridu al-insanu liyafjura amama yas'alu ayyana yawmul qiyama, yana cewa yaushe ne ma ranar alkiyama take, wato yana tambaya ta musu, tambaya ta izgili, ta ƙaryatawa. Hakanan Ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana cewa ranar gobe kiyama dan adam Allah subhanahu wataala zai kafa shaidu a kansa, shaidu na annabawa, shaidu shaidu daga mu'minai, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Kamar haka muka sanya ku al'umma ce tsaka-tsaki, wato adalai, muka sanya ku al'umma ce adalai domin ku zama masu shaida ga mutane, kuma manzo ya zanto mai shaida akan ku. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الله يجعلنا ذا متعشي لكن قوة الأمة وانا زي بعد شهيدا أكن تسوني النبوة سننكم كريم كزود كريم كزمومي شهيدا أكن وانا الأمة دا سوران الأمة دا الله سبحانه وتعالى أيكا والنبوة تحكى أبنجي سبحانه وتعالى يسنى annabawa za su ba da shaida saboda gaddamar mutane, za su ce su ba a taba ma aiko musu, ba a taba aiko musu da wani manzo ba, to sai zanto manzannin sun yi shaida. Sannan mu'minai na wannan al'umma za su yi shaida ga annabawan da suka gabata cewa dukkanin su Allah ya aike su ga al'ummomin su, za su yi shaida akan al'ummomin da suka gabata cewa Allah ya aika musu annabawa, kuma annabawan duk sun isar da sako. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zai yi shaida akan wannan al'ummar cewa Allah subhanahu wataala ya aiko shi da sako, kuma ya isar da wannan sakon da Allah ya aiko shi da shi. Duk Ubangiji ya san waɗannan abubuwa, ba wani abin da Ubangiji bai san shi ba. Tun kafin ya wakana shi ya tsara yadda ma zai wakana. Saboda haka Ubangiji ya san da haka, amma duk da wannan, saboda yanke jayayyar nan ta dan adam, Allah subhanahu wataala yake sanya shaidu a cikin irin waɗannan abubuwa. Hatta kasar da mutum ya aiki a kanta, Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labarin cewa ranar gobe kiyama duk sai ta kwashe labarin abin da ya wakana a kanta ta fada. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Allah ce yawma idhin awan ranar, wato ranar gobe kiyama, tuhaddithu akhbaraha, ƙasa za ta ba da duk labaranta, duk abubuwan da aka yi a kanta sai ta faɗa. Saboda haka abinda mutum ya yi a bayan ƙasa na alkhairi, ƙasa a ranar sai ta faɗa, wani ɗan wane ya yi abu kaza a guri kaza a lokaci kaza, wani ɗan wane ya yi abu kaza a guri kaza a lokaci kaza. Hakanan idan mummunan aiki ne yake ɓanta ko cikin jama'a ya yi shi, to ƙasa za ta ba da labari, wani ɗan wane ya yi abu kaza mara kyau a guri kaza a lokaci kaza. zaka kasa duk za ta labarta abinda aka yi a doron bayanta. Bayan wannan dan adam ba mamaki ya ci gaba da ƙaryatawa, yana cewa abinda suka faɗa duk ba daidai bane, duk ƙarya suka yi masa, duk sharri ne saboda jayayyarsa. To sai Allah subhanahu wataala ya rufe masa baki. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah ya ce a yau za mu rufe bakunansu, hannayensu su yi magana, kafafuwansu su ba da shaida akan abin da suka kasance suna aikatawa. Yayin da dan adam ya ci gaba da jayayya a gaban Allah, yana cewa shi bai yi ba, kamar yadda Allah yake cewa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lilladhina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum tazumun thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin. Nace unzur kaifa kadhabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yafturun. Ubangiji yake cewa ranar da zamu tattara su gaba daya, sannan mu ce ma waɗanda suka yi shirka, ina ababen tarayyar ku da kuke riyawa, cewa su ne ababen tarayya da Allah waɗanda za su cece ku ranar gobe, ina suke? Allah ce sun balam ta kun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki. Sannan ba zai zama wata fitina ba a lokacin face, sai dai su yi rantsuwa su ce wallahi ya ubangijinmu ba mu kasance masu shirka ba, wato ba su taɓa yin shirka ba, ba su taɓa zama cikin masu shirka ba, tare da cewa a nan suna shirka. Wa yaquluna haula shufa'una inda Allah, suna shirka da gumaka, suna bauta musu ba Allah ba, suna cewa su za su cece su a gaban Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, sai ba ma bauta musu sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah. To amma yau gashi da aka titsiye su, aka ba da shaidu akan su, suke ƙaryatawa, suke cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikin, wallahi ya ubangijinmu ba mu taɓa zamowa masu shirka ba. Allah ce unzur kaifa kadhabu ala anfusihim, ka duba ka ga yadda suka yi wa kansu ƙarya. Wa dhalla anhum ma kanu yafturun, abinda duk suke kirkira na ƙarya, na gumaka, na bautar wani ba Allah ba, duk a yau ya ɓace musu ɓat, sun neme su sun rasa, haka suke ƙaryata cewa masu sun yi shirka a duniya. To yayin da suka fara irin wannan maganganu cewa su ba su yi ba, ba su yi ba, ba su yi ba, sai Allah ya rufe bakinsu, sai ya ce wato hannayensu da ƙafafuwansu su ba da shaida. Hatta idza ma ja'uha, Allah ce yawma yuhsharu a'da'u llahi ila an-nari fahum yuz'un. Hatta idza ma ja'uha shahida 'alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. A ranar da zamu tattara makiya Allah zuwa ga wuta, a lokacin ana koro su wato dodo dodo, kungiya kungiya. Hatta idza ma ja'uha, har sai sun zo wajen wuta. Ubangiji ya ce hatta idza ma ja'uha shahida 'alayhim sam'uhum, sai jinsu wato kunnayensu su ba da shaida. Shahida 'alayhim sam'uhum wa absaruhum, da ganinsu, wa juluduhum, da fatan jikinsu, duk su ba da shaida. Bima kanu ya'malun, da abinda suka kasance, akan abinda suka kasance suna aikatawa, wato da ji, da gani, da fatar jiki, duk za su ba da shaida cewa eh, lalle abinda da aka tuhumar ku da shi kun aikata, ga lokaci, ga sanda kuka aikata, ga gabar da ta aikata wannan aiki a cikin ku. Wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulli shay wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un. A lokacin kuma za su rika wato maganganu da fada ga fatansu da suka ba da shaida a kansu mara daɗi. Lima shahidtum alaina, suna cewa dan me kuka ba da shaida a kanmu? Kalu sai fatan jikinsu su ce an taqana Allah, Allah ne ya ba mu furici, ya ba mu ikon mu yi furici mu yi magana. Allazi an taqa kulli shay, wanda shi ne ya ba wa komai ikon ya yi furici. Huwa khalaqakum awwala marra, kuma shi ne ya halicce ku a karan farko. Wa ilayhi turja'un, kuma gare shi ake komo da ku. Saboda haka su ba da shaida akan abin da suke aikatawa. To wannan duk dan a yanke wa dan adam duk wani shakku, duk wani jayayya da zai iya zuwa yi gaban Ubangiji, anan Allah subhanahu wataala ya sanya masa mala'iku da suke tare da shi. Lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah ya ce akwai masu tsaro a kanku, masu daraja ne kuma marubuta suna sane da abin da kuke aikatawa. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, ba furucin da ɗan adam zai yi face a tare da shi akwai wanda yake sa ido halartacce. A dama da hagunsa akwai waɗanda suke masu sa ido akan ayyukan duk da yake, kamar da Allah ta'ala ya talaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Saboda babu abinda zai fura tafaci malamai mala'ikun nan suna rubuta abinda duk yake faɗa, mai kyau ko mara kyau. Mala'ikan hagu yana rubuta ayyukansa marasa kyau, mala'ikan dama yana rubuta ayyukansa masu kyau. Ranar algoba alkiyama a tattaro kundin aikinsa gaba ɗaya a aje a gabansa, a bujuro masa kundin abin nan. Wa nada'u mawazin alqist liyawm alqiyama fala tadhlamu nafsun shay'a wa in qala mithqala habatin min khardal atayna biha wa kafa bina hasibin. Kowane irin aiki da ya ci kankantarsa a ranar gobe kiyama za a bujuro mishi. Yawma tajidu kulla nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsuhu wallahu ra'ufun bil 'ibad. Gaba ɗaya aikinsa mai kyau da mara kyau za a bujuro masa, kowane rai zai ga aikin da ya yi a gabansa. Ɗan adam zai riƙa mamakin wannan littafi, mali hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Suka yi mamakin wani irin littafi ne wannan, duka wani abu da muka aikata babba da ƙarami sai da aka littafin nan ya ƙididdige su, ya lissafe su. Allah ce wajadu ma amilu hadiran, suka samu abin da suka aikata an halarto shi gabansu, gashi nan a halarci a gabansu. Wala yazlimu rabbuka ahada, ubangijinka ba zai zalunci kowa ba. A lokacin za a ce wa ɗan adam iqra kitabak, Allah ya ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba. Ubangiji ya ce ranar da wa kullu insanin, kowane mutum, alzamnahu ta'irahu fi unuqihi, mun sanya masa littafin aikinsa a wuyansa. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati, ranar gobe kiyama za mu fito mishi da littafi da zai gan shi an buɗe shi a gabansa, a ce da shi iqra kitabak, karanta littafin aikinka, karanta littafin ayyukanka, kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba, kai a yau ka isa ka zanto mai hisabi ga kanka, kai da kanka ka ga abin da ka karanta. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiha inni zalantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya. Wanda aka bashi littafinsa a hannunsa na dama zai fita yana murna, yana tsalle, yana cewa ko ga littafi na, gashi duk abin da yake ciki mai kyau ne. Inni zanantu anni mulaqin, na tabbatar da cewa sai na hangamu da hisabi, amma gashi Ubangiji subhanahu wataala ya abin nan ya mun rangwame saboda kyawawan ayyukansa, ya fito yana murna. Allah ya ce to wannan yana cikin rayuwa yardajjiya, rayuwar da zai yarda da ita zai ji daɗinta. Amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghullu. Wangiji ce wanda kuma aka bashi a hannun hagu, to a lokacin zai rika ihu yana ya laitani lam uta kitabiya, ina ma ni ba bani ma littafina ba. Ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya, ina ma a ce rayuwar duniya ita ce ta ƙarshe, daga na mutu shikenan, ba za a saki dawo da ni ba, ballantana in ga wannan abun tashin hankali, abun bakin ciki. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya sa mala'iku su kama shi, khudhuhu faghullu thumma aljahima sallu, kama shi a jefa shi cikin wutar jahim. To duk wannan saboda kasancewa ɗan adam halitta ce mai yawan jayayya, mai yawan rikici. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma dalla qaumun illa utu jadalan, ba mutanen da za su saki rayi, su saki hanya, su ɓace face an ba su tsananin jayayya. Tsananin jayayya duk abin da za a zo musu da shi da gaskiya, to sai sun san abin da za su faɗa don su shure wannan gaskiyar, sai sun san wata shubha, wani ƙarya da za su ƙirƙiro, don su ga cewa wannan hujjar ba ta yi tasiri a kansu ba. To wani alama ce ta bata, alama ce ta bata mutum ya zanto mai yawan jayayya akan ƙarya, akan barna, akan abin da ya tabbata shi kansa ya san ba gaskiya yake ba. Wannan ɗabi'a kuma ita ce za ta bi ɗan adam har zuwa tashi alkiyama, inda kuma Ubangiji zai kanannaɗe shi da hujjoji ta gaba ta baya ta ko'ina, har daga gaɓoɓin jikinsa sai Ubangiji ya kafa masa shaida akan abin da ya aikata. Wannan kuma za ta tabbatar mana da wato cikar adalci na Ubangiji. Ubangiji duk ya san abin da ɗan adam zai yi da wanda ya yi, da wanda zai iya yi niyya bai yi ba, ko menene yake saƙawa a cikin zuciyarsa Allah ya sani. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. التي من هذا الشيء أن أدم من كما سن أبن دزوجي ستكي سساك عوا سوى لهك أبن دي بينا دا أبن دي بينا مدى الله يسني وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. كبينا كوري واتود كبينا مغانر كود كويتا الله يناسني فما ددهك وانجزي سبحانه وتعالى bai yi masa hukunci da wannan ilimin da yake da shi game da shi ba, a sai da ya kafa masa shaidu ya kore ƙaryarsa gaba ɗaya, ya zanto babu abin da zai iya faɗa, sai dai kuma ya yi ta hauma-hauma yana cewa lima shahidtum alaina, ya kuma za ku ba da shaida mummuna a kanmu. Qala antaqana Allahu alladhi antaqa kulli shay wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. التي باكونا أقوي وأبندك كي أكتاوا بني وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم دن كدا وتو أبندك جنكو da ganinku da fatanku su ba da shaida a kanku ba ne, ba wannan ta sa kuke ɓoyewa ba, a kuna zaton cewa Allah bai san da yawa daga cikin abin da kuke aikata ba. Kuna tsammanin in kun yi a fili ne Allah ya sani, amma in kun yi a ɓoye Allah bai sani ba. Cewa zalikum zannukum alladhi zanantum bi rabbikum, wannan shi ne zaton da kuka yi wa Ubangijinku, ardakun kuma shi ya halaka ku, fa asbahtum min alkhasirin, kuka waye gari cikin tababu. Saboda ɗan adam yana da wannan sifa ta jayayya, kuma a komai sai ya nuna wannan sifa ta shi ta jayayya, sai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare su, ya sanya hasken imani a zuciyarsu, suka santo gaskiya ita ce abinda suke buri koyaushe, suke fata su gani su samu su bi, ƙarya kuma ƙari suke koyaushe su kauce mata. Yayin da gaskiya ta bayyana gare su, to suna yin saranda su sallama ba tare da ci gaba da jayayya ba. Yayin da suka gane kuskuren da suke kai, suna ƙoƙarin su sauka da kansa ba tare da jayayya ba. Allah su samu dace.
Sami kuma amin malala ya taka da alkhairi. Sai yau tambayar mun tafi ta zo daga wurin Umar Aliyu Tsakuwa dan yake cewa malam ya halaka mutum ya auri kishiyar yarsa da ya aurar idan mijin su ya rasu?
Ne babu laifi idan yarsa ta auri wani shi kuma wani din nan ya auri yarsa, wannan ba haramta aure tsakanin su.
Tone ke tsammanin wani mutum ne ya kasance makawo, to sai suka rabu da matarsa kuma suna da ɗiya a tsakaninsu. To bayan su rabu da wannan matar tasa, sai ya kasance suna tare da ita matar a gidan, yana ɗaukar nauyin ciyar da su baki ɗaya, amma kuma babu wata mu'amala ta aure tsakaninsu ta ɓangaren auratayya. To amma takan taimaka masu kasancewarsu makawo, dole za ta iya samun taɓa juna a tsakanin shi ne ke tambayar malam ya hukuncin hakan yake.
To na farko me yasa suka rabu? Da za su zauna ta ci gaba da taimakonsa? zan me zai saki ta har tana masa tausayi haka, tana taimaka masa, ban san me zai sa to ce ya saki ta ba, kuma daga baya ta dawo tana zaune tare da shi har tana tattaba shi. Wannan ai wata magana ce mara kan gado, tunda har tana taimaka masa kuma yana buƙatar taimakonta, to me dalilin da zai sa ce ya saki ta? Sai bar ta ci gaba da taimaka masa, baya halatta danda sun taba zama tare, ya kuma yi mata saki ila saki uku ne babu komai, kuma ta zauna tare da shi har ma suna mu'amala har ta kai kuma tana tattaɓa jikinsa, wannan haramun ne, baya halatta. In yana buƙatar mai taimako sai ya auri wata, in kuma wannan ba saki uku ne a tsakaninsu ba, sai ya dawo da ita ta zama matarsa, ya zama tana suna zama cikin wato nutsuwa da nutsuwar zuci cewa abin da suke yi ba haramun ba ne, amma ya zanto da shi da ita suna tare kuma sannan har tana yi masa wani abubuwa har ta kai ga taɓa jikinsa, kuma duk wannan a zuwan taimako take, wannan ba halatta, haramun ne.
Cikin yake ce mallan wasu matan idan za su yi sallar magriba ko asubahi ko isha sai su rika yin karatu a fili, to mallan hakan ya halatta ko kuma ya hukuncin hakan yake?
Ba laifi dan mace ta yi karatu a fili, ba wai an haramta wa mace yin karatu a fili ba ne. Da za ta yi sallar magrib ko isha'i ko asuba ta bayyana karatu yadda za ta jiyar da kanta tana cikin gidanta, wannan babu wani abu a ciki ba laifi ba ne. Daman dai su bai zama wajibi a kansu ba, ko bai zama abin da ake neman su da shi ba, yayin da za ta yi sallah magrib ko isha'i mace ba sai ta bayyana karatu, amma dan ta bayyana wannan ba kuskure ta yi ba. Ba laifi ta yi ba, musamman ma in ya zanto a gidanta take ko a ɗakinta take, ita sai waɗanda suke muharramanta ne ko ‘ya’yanta ne, wannan babu laifi.
To yake ce mallam game da mutumin da yake jin karatun Alkur'ani ta cikin earpiece, shi zai iya shiga ban ɗaki ya yi uzurinsa ya fito ba tare da ya kashe ba?
A'a, karatun Kur'ani ana son a girmama maganar Allah. Maganar Allah abu ne wanda yake da daraja, yake da girma. Shi kuma ban ɗaki wurin da ake biyan buƙata wuri ne da ake bai kamata a ce an shigar da sautin karatun Alkur'ani, ko da iyakunan ka kake ji ya kamata ka haɗa wannan bayan gida da kake yi da kuma sauraron karatun Alkur'ani ba, wanda ya saba wa girmama karatun Alkur'ani shi karan kansa. Allah ya ce wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub, wanda duk zai girmama sha'air Allah wato ababen bauta na Allah to yana daga cikin takawa ta zuciya. Hakanan Ubangiji yana cewa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairun lahu inda rabbih, wanda dai ya girmama abubuwa masu alfarma na Allah, wannan yana daga wannan shine fa alkhairi a wajensa, a wajen Ubangijinsa. Alkur'ani yana daga cikin sha'airullah, yana kuma daga cikin hurumatillah, saboda akwai buƙatar a girmama shi. Na haka in mutum yana jin Kur'ani ya sa wannan ya face a kunnensa, sai ya kamata ya cire shi ko ya dakatar da karatun Alkur'ani har sai ya fito sai ya ci gaba, kuma ba daidai ba ne ya ci gaba yana biyan buƙata kuma yana jin karatun Kur'ani, wannan ya saba wa girmama Kur'ani da yake buƙatar ka da kai.
Da sai sakon da ke cewa mallam mene ne hukuncin wanda ya alwala kuma ya tusa gabansa?
Taɓa gaba, malamai sun yi saɓani game da shin yana wajabta sake alwala ko ku baya wajabta sake alwala. Akwai hadisai da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, akwai hadisin Busra muttafaqun alaihi, ce Bukhari ya rawaito shi, tana cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man masa zakarahu falyatawadda, wanda duk ya sabu gabansa to ya alwala. Akwai hadisin Talq ibn Ali, wanda shi kuma ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam game da shafar gaba, Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi ma huwa illa bud'atun minka, ya ce wa dai gabanka wani tsoka ce daga jikinka, wani yanki ne na jikinka, wato wannan yana nuna kamar ya shafi hannunsa ne ko ya shafi kafarsa, babu alwala, babu wajibcin alwala a kansa. To wasu daga cikin malamai sun tafi akan hadisin Busra kasancewarsa a cikin Sahihul Bukhari, wancan kuma yana cikin wajen Sahihul Bukhari, yana cikin Sunan, saboda haka suke cewa wanda ya fi ƙarfi Busra, kuma ta rawaito shi wancan hadisi na Talq ibn Ali ya kasance tun kafin hadisin Busra. Wato ko da a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hakan, to hadisin Busra ya shafi hadisin Talq ibn Ali, saboda shi Talq ibn Ali kamar yadda ya zo a cikin Sahih Ibn Hibban cewa ya zo lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gina masallacinsa, a daidai lokacin ya zo ya haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce to kaga ashe nashi hadisin a farko-farkon musulunci ne, wannan kuma daga baya ne Annabi ya faɗi wannan magana man masa zakarahu fa alaihi alwudu, wanda duk ya shafi gabansa wajibi ya sake alwala. Suka ce wannan hadisi ya shafi hadisinta. To wasu kuma daga cikin malamai sun tafi akan cewa hadisin Talq ibn Ali yana nuna cewa sake alwala ba dole ba ne. Hadisin Busra na cewa ita mace ce ya aka yi mace za ta rawaito wani abin da bai shafi har mata ba, magana da tarwaito ba ta da alaka da mata, wancan kuma namiji ne ya ruwaito, afuwan, magana da tarwaito ba ta da alaka da maza, da mata, shi kuma ya ruwaito abin da ke da alaka da maza kuma shi namiji ne. Saboda haka sai suka rinjayar da hadisin Talq ibn Ali akan hadisin Busra. Wasu daga cikin malamai kuma sai suka hada tsakanin hadisan biyu, suka ce kowane hadisi ya tabbata, wannan annabi ya faɗa, wannan annabi ya faɗa, sai dai hadisin Talq yana nuna mana cewa alwalar ba wajibi bace, wannan kuma yana nuna cewa mustahabbi ne ta yi alwala, wannan kuma yana nuna cewa ba wajibi bane, yace bid'atun minka, yana nuna ba wajibi bane idan mutum ya shafi hannunsa ko ya shafi kafarsa ko cinyarsa, ai ba a cewa ya saki alwala. To annabi ya kwatanta shafar gaba da wannan, saboda haka sai suka ɗauki abin da ya zo a cikin hadisin Busra yana nuna istihbab ne, to mustahabbi ne, wannan kuma yana nuna cewa ba wajibi ba ne. Wasu kuma daga cikin malamai sai suka ɗauki hadisin Busra akan yana nuna wajabci, suka ɗauki hadisin Talq ibn Ali akan yana nuna cewa wato a yanayin da akwai yanayin da alwalar take zama wajibi, akwai yanayin da alwalar take zama ba wajibi ba. Hadisin Busra ya nuna wajabci shine lokacin da mutum ya shafi gabansa da sha'awa, ya shafi shi da sha'awa, to wannan sai ya saki alwala. Wancan kuma hadisin Talq ibn Ali yana nuna cewa mutum yayin da ya shafa gabansa ba da niyyar alwala ba, kamar ba da niyyar sha'awa ba, kamar mutum da yake wanka, yana wanke jikinsa, hannunsa biyu ta kan gabansa, yana da alwala, shi to alwalarsa bata sha'a bata warware ba, saboda ai kwatanta shafar da shafar wata gaba ko wani bangare na jikinka. Ba mutum da zai shafa jikinsa, ya shafa hannunsa ko kafarsa da sha'awa, to haka nan ma in ya shafa gabansa ba da sha'awa ba, shi ma ba zai warware masa alwala ba. Amma in ya yi nufi sha'awa, ya same ta ko bai same ta ba, zai saki alwala, wanda wasu malamai haka suka fassara hadisin Busra. Wancan kuma suka ɗauka akan wanda ya shafi gabansa ba da niyyar sha'awa ba, kuma bai samu sha'awar ba. To wannan shine maganganun malamai. Magana dai a dunkule, kamar yadda Sheikhul Islam ya tafi a kai cewa hadisin Talq yana nuna cewa alwala bata zama wajibi ba, amma hadisin Busra yana nuna alwalan mustahabbi ce. Saboda kan mutum ya alwalar ya fita daga sabani, da wanda zai ce ba sai ya sake ba, da wanda zai ce ya sake, dukkanin su sun yarda in an sake din ba laifi akai ba. Saboda ka sake alwalar yana taimakawa wajen mutum ya fita daga sabani.
To sai wanda yake cewa malam, menene hukuncin wani tsari da mutane suke bi a shafin sada zumunta na Facebook wanda yake nuna mutum me zai fara a rayuwarsa bayan wasu shekaru, domin ya ji wasu na cewa kamar hakan bokanci ne, shi wanda ya yi hakan kamar ya ji gurin boka kenan?
In har ya kudirce cewa Facebook din yana iya gaya masa abin da zai faru, wannan shi ne bokanci. Daman bokanci shi ne a gaya maka wani abu wanda zai faru nan gaba bai faru ba, a ce maka ana tsammanin kaza, wato ana ganin kaza zai faru da kai, kaza zai faru da kai, ta kowace hanya aka bi, ta hanyar Facebook ne ko ta hanyar buga kasa ko ta hanyar dukkan ko ta hanya kowace hanya ce inda za ta baka labarin gaibu, kuma ka karba wannan ka yadda da bokanci, saboda ka ba shi da wani amfani, kuma hanya ce ta a ɗora mutane akan harkar bokanci din, harkar mutum ya rika faɗar abinda wato wasu su rika tunda Facebook ne, wasu ne suka zauna suka tsara shi, duk wasu bayanai da zai bayyana bayanai ne da an riga an shigar da su a cikin na'ura, kawai illa iyaka an bata wasu alamomi ne, in ta ga alama kaza kaza cikin bayananka ta fito maka da sakamako irin kaza, in ta ga alama kaza kaza ta fito maka da sakamako iri kaza. Daman za a gina shi ne akan waɗannan alamomi, tunda shi Facebook a karan kansa ba shi yake wani abu ba, duk mutane ne suke zaunawa duk su shigar da waɗannan bayanai a cikin na'urar su, yayin da kai kuma ka shigar da naka bayanai, to daman kowane bayani sun sa masa remote, akwai symbols da suke nuna iri bayani in ya zama ya kunshi kaza da kaza da kaza, sunan wata ne, sunan kwanakin rana ne, sunan abin nan lambobi ne na lissafi, kowanne an riga an sanya in ya kunshi kaza da kaza to a fitar da result iri kaza, in ya kunshi kaza da kaza a fitar da result iri kaza. Sawa'un sun gina shi akan ilimin taurarin ne ko kuma a'a sun gina shi kawai bisa abin da suka ga dama, duka dai abu guda yake bayarwa shi ne ana baka labarin wani abu na gaibi wanda kuma babu wanda ya san abin da zai faru gobe, wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan, babu wani rai da ya san me zai samu gobe ba. Gobe wannan ba wai yana nufin goben abin, yana nufin abu da yake gabanka. Akan amfani da gobe ana nufin mustaqbal, abin da yake gabanka. Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin. Allah ce kowane ya ku wadanda suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah, ku kiyaye dokokin Allah, sannan kowane rai ya duba ya ga me yayi don gobe. Ana nufin ranar alkiyama, kaga ai ba gobe mai zuwa ba. Goban ana nufin ranar alkiyama da take nan tafi. Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah. Gadan anan ba yana nufin sai in gobe bane, yanzu nan da awa daya kada ka ce zan yi kaza, sai ka ce insha Allah. Awa daya din da za ta zo nan gaba su tana cikin gadan din da Allah yake nufi. Ba wai an yadda ka ce zan yi abu in an jima nan da awa daya ko minti 30 kar ka ce insha Allah ba, sai in ya kai gobe ne za ka ce insha Allah. A'a, wannan gadan dai ana nufin, ana nufin mustaqbal, ana nufin abin da ke gaba da kai wanda bai kasance ya zo ba. To duk wani abin da zai kasance a gaba Allah ce dan adam bai san me zai samu ba. To kuma wani ya zo ya zauna ya shirya maka na'ura ya nuna maka cewa zaka samu wannan abin, kuma ka yadda, ko alal aqalla ka rika jin cewa akwai yiwuwar haka ta zama gaskiya, wannan bai dace ba.
To sai shi kuma wannan yake cewa malam mutum ne yake da mata da ba ta jin magana ba, duk abin da take so sai ta yi, ko wato sai ta yi ko da ya hana ta, sai dai bata samu damar yin ba. Duk abin da ya ga ta yi ba daidai ba yakan tambaye ta sosai ta shirya ƙarya domin karya mata faɗa. Ya ce kuma galibin maganin nasa ma ƙarya ne, idan ma ƙaryar ta bayyana sai ta sake yin wata domin ta kare kanta. To sakamakon haka sai ya sa mata ido, baya mata gyaran ma baki ɗaya. Wato dai na ganin duk abin da ta yi daidai ko ba daidai ba yake ƙyale ta ba tare da ya mata magana ba. Shi ne ke tambaya idan ta yi wani abu ya saɓa wa Allah a hakan, za a kama shi a kai ranar alƙiyama tunda kula da ita yana hannunsa?
Ba zai ce ya daina gaya mata gaskiya ba saboda tana masa ƙarya. Don mutum kana tare da shi ya maka ƙarya, wannan ba zai hana ka ci gaba da gaya masa gaskiya ba. Ka ci gaba da gaya masa gaskiya, a ci gaba da yi masa wa'azi, ba a sani ba, wataƙila ko a can ƙarshe ya farfaɗo ya gane abin da yake ɗina haɗari ne ba shi da kyau, ya dawo ya yarda. Saboda haka tunda har Allah ya haɗa zamanku da ita kuna tare, to bai kamata ka kawar da kai daga abin da kake gani nata na kurakurai ba ko na laifuffuka. Ka ce ai jiya ka gaya mata, shekaran jiya ka gaya mata, ko ka daɗe kana gaya mata ba ta ɗauka, na haka ta je ma ta yi abin da ta ga dama. A'a, ka ci gaba da gaya mata, kuma ka ci gaba da tsoratar da ita Allah, ka ci gaba da jan hankalinta. Sai aka yi sa'a sai ka ga ƙarshe, daga ƙarshe sai ka ga kuma ta dawo ta gane abin da take yi ta abin nan. Sai ka kosa ka gaji tunda har kuna tare. Yau da ya ce ba tare kuke ba, labari ake kawo maka ka je ka samu mutum ka yi masa bayani sau ɗaya sau biyu, wannan ka iya cewa ka gani, amma kuna tare ya kamata ka ci gaba da nusantar da ita.
To sai sako na gaba wanda yake cewa malam, shin sharaɗi ne sai mutum ya mallaki gidan kansa aikin haji ya zama wajibi a kansa, kuma wane ne aikin hajin yake zama wajibin a kansa?
Aikin haji yana zama wajibi ga wanda ya mallaki buzuri, wanda zai je ya aikin hajjin. A da can buzuri ake magana zai sai shi abinci har ya je ya dawo. Wasu suna tafiya a ƙasa, wasu suna tafiya akan abun hawa su raƙuman su, wasu suna tafiya akan abun hawa na haya. Amma dai abinda ake bukata ya zama ya mallaki guzuri, ya mallaki abinda zai hau ya tafi. To wannan a da kusan waɗannan su ne abinda ake, sai kuma lafiyar jikinsa da ikon da yake da shi na iya yin aikin hajjin. Tunda aikin hajji wani aiki ne da yana buƙatar isasshiyar lafiya, aƙalla dai za ka iya wannan zirga-zirgar da ake buƙatar ka yi, ba a kwanci kake ba ka da lafiya ba. To wannan su ne abin da ake buƙata a lokacin kafin a ce hajji ya zama wajibi a kan mutum. To amma yanzu abubuwa sun ƙaru a sama da da, yanzu abubuwa sun ƙaru na tafiya ba a ƙasa ake yi ba, sai an hau jirgi, sai an sayi tikiti, sai an yi visa, sai kuma Allah ya sa ma ka faɗo cikin waɗanda aka yarda su je daga ƙasar a shekarar. Kana yau ka mallaki abin da kake iya komai na aikin hajji, amma kuma yanzu to baka samu kujera ba. Duk wannan ana la'akari da su, ba a cewa ka zama mai laifi tunda har baka samu kujera ka tabbatar da wannan ba ikonka ba ne. A da can ba buƙatar sai an ba da izini ko an ƙayyade adadi, mutane suna tafiya daga ko'ina a duniya in sun tashi hajji matuƙar dai sun mallaki abin da za su je hajji, amma sai ƙasar Saudiya ta ba ku kwata ɗin ku iya adadin da aka yadda ƙasar ku ta zo da su na alhazai, kuma an ba ku komai wanda sai da izini za ku yi shi, an ba ku visa da sauransu. So duk waɗannan yanzu sun shiga cikin abin da ake cewa al-istiqa'a, wanda a da can ba sa ciki amma yanzu suna ciki, wanda duk ya mallaki abubuwan nan amma Saudiya ta ki ba shi visa bai da istiqa'a, ko kuma ya kasa samun jirgi ko kuma kasa samun sunansa cikin waɗanda za su tafi, duk baya da istifa'a. Abinda ake nufi mutum ya samu abinda zai kai shi ya dawo da shi lafiya, in ya mallaki abinda zai ci ya sha a gidansa kenan. Idan ya zanto yana da kuɗin amma yana buƙatar shi a cinsa da shansa ko na iyalinsa ko asibiti ko karatu, da makarantu yanzu ba kamar da ba, kana da kuɗi a yanka su yi karatu. So kana da kuɗin amma waɗannan buƙatun suna gabanka, hajji ba ya zama wajibi a kanka. Kana da kuɗi da za ka iya sayan tikiti ka biya kuɗin hajji ka je ka dawo, amma kuma in ka kashe wannan iyalanka su zauna da yunwa za ka tafi ka dawo ma ba ka da abin da za ka aje musu na abinci, ko kuma a gidan haya kake, gidan hayan nan kullum ana sako ka gaba, kana buƙatar ka mallaki haya sai ka samu kuɗi zai iya kai ka hajji, amma kuma kana buƙatar gida ba zama wajibi a kanka. Idan mutum ya je ya yi a haka hajjinsa ta yi ba wai ya yi laifi ba, amma kuma wajibin da yake kansa na wannan lokacin wanda shi baya buƙatar jinkirtawa, to wannan shi ne ya kamata ya gabatar ya mallaki abin da ya zama buƙata ce ta larura tare da shi, ko da kuwa kuɗin sun kai su je hajji. Sai dai in ya zan zai iya biyan buƙatar ta larura, ko yana zaune a gidan hayar da ba ɗaga masa hankali ba kuma yana jin daɗin zamansa, da ya mallaki kuɗin da zai iya zuwa hajji zai iya zuwa hajji, ba a cewa dole sai ya sayi gida sannan ya tafi hajji.
To sai wannan shi kuma yake cewa mallan tambayar sa ita ce shin zai iya sunkuyawa ya kashe wayar sa idan tana ringi a ƙasa, shi kuma yana tsaye yana cikin sallah?
Na farko dai yana da kyau ga wanda zai yi sallah ya kawar da dukkan abin da zai kawo masa wato rashin khushu'i ko kuma rashin nutsuwa a cikin sallarsa, da ciki har da waya, ko ya sa ta silent, ko kuma ya kashe ta gaba ɗaya in ya gama sallar sai ya kunna. In har ya zanto ya manta bai kashe ba tana ƙasa, sai aka bugo waya, bugo wayan nan ya zanto za ta iya ɓata masa sallah, ila ya sanya wani sautin nan kuma mai ƙara ne zai iya rikita masa sallah ya lalata sallarsa. To don ya tsuguna ya kashe, wannan babu komai saboda ya da alaƙa da gyaran sallarsa, duk motsin da yake da alaƙa da gyaran sallah wannan ba ya lalata sallah ko da ya yi yawa. Amma in ya zanto ɗan ƙara ne za ta yi ta mutu ya ci gaba da sallarsa ba tare da ya samu matsala a cikin sallarsa ba, to kada ya sunkuya ya ce zai kashe ta, sai ya barta ta yi ta mutu, tunda wanda yake bugo wannan in ya bugo ya ji babu abinda, dole ta gama abinda take ta mutu. In ya zanto ƙaran nan ba ƙara ne da za ta shigar masa da wato za ta ba ta ɓasa mata sallah ba ko ta rikirkita masa lissafi, to yana iya barin ta gama sannan ya ci gaba da sallarsa, ko kuma a'a in ya zanto za ta rikita masa sallah ko ta ɓata masa sallah ko ta hana shi ma nutsuwa a cikin sallah, to yana iya kashe ta domin samun gyaran sallarsa, wannan babu komai a cikin yin hakan.
To sai shi kuma wannan mai tambayar yake cewa malam menene hukuncin mabarata masu yin bara da sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam, shin duk lokacin da suke bar sai mutum ya yi salati ko kuwa sau ɗaya kawai mutum zai yi?
To na farko dai bara ba wani abu bane da musulunci yake son shi, ba a son bara, musulunci yana son kowa ya dogara da wato da kansa ya nemi sana'ar yi, kai ya zauna sai dai riƙa roƙon mutane suna bashi, wannan ba daidai bane a musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tazalu almas'alatu bi ahadikum hatta yati yawmal qiyamati wa laysa fi wajhihi mudhatu lahm, bara ba za ta kyale ɗayan ku ba har sai ya zo ranar gobe kiyama babu tsokan nama a fuskarsa. Saboda haka bara ba abu ne da ake so ba, bara wani abu ne da yake kasancewa a wasu lokuta na larura, mutum yana cikin wani matsatsi wata damuwa babu kuma yadda zai ya buga ya karaya, to wannan babu laifi don ya je ya gaya ma wanda yake bukata ya taimake shi, ya gaya masa matsalarsa ya taimaka masa, wannan ba laifi ba ne. Amma mutum ya mai da ita sana'a, ita ce kullun zai rika fita yana yi wannan ba daidai bane ba a san wannan kuma ita bara abinda ake bukata ko da zaka roki mutum ba sai kai karanta wasu baitoci na yaban annabi ko ka zo kai ta masa wannan wani abu ne na al'adar mu da ta bara amai da ta sana'a saboda a zo a yi ta karanta maka gangan wa'azu ko waƙoƙin aliyu na mange ko a karanta maka alburda ko ishiriniya ko wata daga cikin waƙoƙi da ake yaban annabi da su kai kuma saboda an yaba annabi ka ɗauka ka bayar shi annabi ya ce ka aibar yaban annabin shi ne ka yi abin da ya ce ka bar abin da ya ce ka bari in kana yin bara ka mai da ta sana'a to wannan yaban annabin da kake ba mahallinsa ba ne inda yaban annabi kai baka bi annabin ba kuma ka zo kana faɗar annabi a baki saboda ka asali ba a san wai in mutum zai bara ya je karanta wasu baitoci ba ballan tana a ce salatin annabi ya wajaba akan wanda ya je yana masa bara ko bai wajaba ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana so duk sanda aka kira sunansa ka yi masa salati amma ba wai shi kyali mai bara ba kuma yazo ya ta yin bara a gaban ka in zaka bashi ka bashi in baka bashi baka sallame shi
to sai shi kuma ne ke cewa mallan mutum ya kasance yana aikata zanubi kuma yana yin istighfari amma kuma ya kasa dainawa wani lokacin yakan kai wata shida ma bai aikata wannan laifin ba wani lokacin kuma yana aikatawa ransa baya su har daga baya ringa da na sani ya kuma tuba yace hakan yana nufin kenan Allah ba zai karbi tubansa ba
na farko dai mutumin da yake laifi yana da kyau ya tuba tubansa ba shine istighfari ba tuba ya tuba ya koma ga Allah istighfari shine kana abinda baka san kana yi ba kana ci ubangiji ya gafarta maka wannan kana yin laifi ba kai laifi akwai bukatar kai istighfari amma akwai tuba tuba shine kana laifi ka bar laifin kuma kai tunanin ba za ka sake komawa ba ka kyautata niyyarka tare da tunanin ba za ka sake komawa ba wannan shine tuba wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilai ku nemi gafarar ubangiji sannan ku tuba kaga shi akwai neman gafara akwai kuma tuba ku tuba zuwa gare shi ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha ya ku wanda suka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya malami suka ce tuba ta gaskiya ita ce tubar da mutum yayi ta daga zuci kuma da niyyar ba zai sake ba yayi ta daga zuci da niyyar ba zai sake ba wannan ita ce tawbatan nasuha amma kai tubar da kai na ji a ranka gobe zaka kuma komawa ba tare da kullatu wato da kulla kudirin ba za ka sake ba kana jin gobe zan sake wannan ba tuba bace nasuha ba tuba bace ta gaskiya ba haushe yana kira tuban muzuru wannan ba karbabbiya bace a gurin Allah saboda ka kakkace zan yi laifi dan in istighfari a'a in kai laifi ba a ce mutum baya laifi amma in yayi laifi baya tsayawa ya doge ci gaba da wannan laifin wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قال الله ولم يصروا على ما فعلوا باسا دوجيوا akan abin da suka aikata wahum ya'lamuna suna sani ila za su iya yin bisa kuskure su bisa mantuwa amma suna sani ba za su yi ba ya kamata tun farko wannan tuban zakai shedan baya kyale dan adam ko da ya tuba ko bai tuba ba shedan yana bibiyar sa domin wani fada ne da yake san lalle sai yayi nasara akan dan adam tun farko haka yayi alkawari gaban ubangiji subhanahu wataala har da rantsuwa cewa ba zai kyale dan adam ya huta ba zai kyale shi ya huta ba zai yi tilsum malaati annahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin sai ya zo wa dan adam ta gaba ta baya ta sama wato ta kasa min bayni aydihim ta gaban su wa an aymanihim ko ta daman su wa an shama'ilihim ko ta hagun su wa la tajidu aktharahum shakirin ce ba za ka taɓa samun mafi yawancinsu suna maka godiya ba saboda wannan alkawari ya ce yayi abin nan ara'antaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawmil qiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila haka haka ita cika baki gaban ubangiji ubangiji kuma ya bashi wannan dama dan ya zama wujar raba ga bayin Allah saboda haka ko da mutum ya tuba shi dan ba zai kyale shi ba saboda in har ya kuma yin nasara a kansa to yinan da nan ya kuma dawowa walladina taqaw idha innal ladina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun to wanda suke da takawa wato wanda suka yi takawa idan shaytan ya shafe su da wani abu na laifi tadhakkaru sai dan da nan su wa azantu su dawo hayyacinsu fa idza hum musirrun sun dawo hayyacinsu suna gani tar suna ganin abin da suka yi ba daidai bane kuma suna koma ga Allah da tuba saboda ka wannan shine abin da ya kamata kai duk sanda mutum yayi laifi ya tuba Allah yana gafarta masa duk sanda zai laifi ya tuba Ubangiji zai gafarta masa matukar dai tuban nan ta gaskiya ce ba tuba ne ta zuwa zuwa ba قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله تيكا تيا كوباينا والنسك يوي تسابا الله أكن كنسو لا تقنطوا من رحمة الله كدك في تد طماني لقسام الرحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا اللي ألا ينا غافر تدك ننزل به ما ألا ينا كرب التوبا واندي توبا innahu huwal ghafurur rahim lillahi allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai
kamar Allah ya saka dalkai masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka kaka karshen shirin a wannan lokaci sai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri ta yi aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya 0703-36-0415-55 ko kuma cikin adireshin email na fatinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatiha Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Kamar da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo, babban malami a tsangarin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano, wanda a koda yaushe yake ba mu dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Ana Sayyid Hassan na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.